dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya yi mana umarni da yin amfani da dukkanin damar da ya bamu kuma ya mana umarni da cin gajiyar lokaci wajen aikata aikin da zai zama mai amfani a rayuwarka ta gaba da lahirarka sannan kuma ya zama amfani ga al'ummar da kake rayuwa da ita muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawan sa ne dan sakon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya yan uwa masallata ina yi wa kaina wasiya da sauran al'umma gabaki daya da mu zaman toma daga cikin masu jin tsoron Allah madaukakin sarki dukkan wani jin dadin rayuwa da samun nasara da babban rabo to mabudin sa shine jin tsoron Allah madaukakin sarki dukkan wanda yake nufatan shiriya a rayuwarsa da rabauta duniya da lahira jin tsoron Allah shine tafarkin da zai sadar da kai da wannan nasara ya yan uwa masallata mu sani mataki na samartaka ko wanda ake cewa matasa ba su tasowa wanda su ne gada tsakanin dattawa da yara kanana to wannan mataki na rayuwa na samarta kowace al'umma samari su ne dogaran wannan al'umma su ne kashin gadan bayanta da suke gadara da su in rayuwarsu ta yi kyau yara masu tasowa rayuwarsu ta kyautata in rayuwar matasa ta lalace to yara na ƙasa rayuwarsu ma akwai hatsari saboda matasa su ne suke ebo kyawawan ɗabi'u da tada daga wurin dattawa kuma su za su isar wa ƙanana waɗanda masu tasowa addinin musulunci ya kwadaitar da mu wurin kula da lura da rayuwar matasa don cin gajiya da amfanin ƙarfi da basirar da Allah madaukakin sarki ya ba su saboda wannan matakin na samartaka in ya samu kyakkyawar kula da tarbiya wannan al'umma za ta amfana amma in ba tarbiya matasa suka zama lalatattu to wannan al'umma ta samu kanta a cikin wani mummunan hali Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata wasiya da yake cewa ka ci gajiyar abubuwa guda biyar a rayuwarka ka amfana da su kafin abubuwa guda biyar su same ka daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar sai ya ce ka ci gajiyar samartakarka kafin tsufa ta zo saurayi ta ya zai ci gajiyar samartakarsa sai na gaba da shi sun kula sai an ba shi tarbiya sai an ɗora shi a hanyar da zai ci gajiyar wannan tarbiyar wannan rayuwar tasa da haka ya ƴan uwa musulmai akwai tsananin bukata walan kokarin tarbiyantar da matasa da ba da kyakkyawar kulawa akan duk abin da zai zamanto mai amfani a gare su da kuma abin da zai raya zuciyarsu su ji su ma cewa mutane ne saboda Allah ya kawo mu muna rayuwa a wani irin zamani wadda kowa ya dora wa kansa yana rayuwa ne kawai alaikum anfusakum kamar a filin tashin alkiyama duk wanda ka gani ya raya a ransa shi ma ta kansa yake alhali kuma rayuwar ba haka take ba idan muka lura a yanzu yanayin rayuwar yadda muke waka da ambata tsadar rayuwa da wahala al'ummar da komu muka tashi muka gansu suna dattawa talaucinsu ya fi na yanzu sai sun fita su nema za ka samu mutum da riga kwaya ɗaya babban riga a rayuwarsa sai ya idi goma da ita 'yar cikin daban wandan daban babban rigar kawai za a daura. Yau Juma'a zai je sallah ita ne, za a je daurin aure ita ne, ranar sallah ma ita ne, ba abin da ya dame su. Amma mu rayuwarmu ba haka take ba. To wajibi ne mu zamanto masu kula, musamman saboda wannan zamanin. Allah ya kawo zamani ne da yake cike da barazana ta kowane bangare, kuma babu wadda ake hara irin matasa a samu a bata kwakwalwarsu. Yanzu duk matashi in ka same shi, damuwarsa ya za a yi ya samu kuɗi, kuɗin nan kuma a ƙaramin lokaci ba tare da ya yi wahala ba. Shi ko matashi babba abin da ake so a rayuwarsa, ya yi aikin gwamnati ko kar ya yi aikin gwamnati, ya tsaya ya yi karatu ya waye. Wannan wayewar ko aikin ƙarfi zai yi, ya san wani irin aiki zai ya zauna lafiya ƙalau. Ba zai je sa a ɗora mar buhu biyu ko buhu uku a kansa, yana gadara yana tafiya shi mai ƙarfi ne ba. Wannan ƙarfin nasa ba yadda zai je, amma yana da ilimi ya san yanda zai yi. Ba zai sha abin da zai cutar da shi ba, matuƙar yana da ilimi. Ilimi shi yake wayar da kan ɗan adam. Amma duk ƙoƙarin da ake a yanzu, ya za a kawar da hankalin matasanmu a wurin ilimin zamani? Dama ilimin addini kam an jima da kawar da shi a cikin matasa. Ya ishe mu misali, iyaye da suke zuwa makarantu, musamman islamiyu ran da ake saukar karatun yara a shekara shekara, sai ga makaranta za ta sauke ya ɗalibai 40 amma ba maza guda biyar. Ba maza guda biyar. Wayannan 35 mata sun haddace, sannan maza kwaya biyar ko kwaya biyu, ina yara mazan suke? Saboda an yi sakaci da tarbiyarsu. Duk yaron da ya je aji ɗayan secondary, JS1 zuwa JS3, wahalarsa ya gama JS3, a SS1 ba za ka same shi a Islamiya ba, shi a lokacin ya girma. Sannan yadda ka bata tarbiyar, ta haddace Qur'anin, te ta zuwa Islamiya, shi da bai Islamiyar ba shi zai aure ta. Sannan su za su haifi ƴaƴan, kuma su za su ba da tarbiyar photocopy yanda tsarinsu yake. Daga wata biyar Allah tana bayani, an je taro. Taro ne da ya shafi hukuma da ma'aikata maza da mata. Sai aka ce Muslim prayers, wani ya fito ya zo ya addu'a cikin musulmi, sai kowa ya nauki. Tace ga maza da babban riga, ga an ci doguwar riga, kowa an taru amma an rasa wanda zai fito ya addu'a. An ce Christian prayers, tace mace ta fito ta rika zuba addu'a tana dadare ana amen amen amen. Sai ita ta karɓi maza, tace ne qul huwa ne falaki ne nasi ne laqad ja'akum, ta irgowa. Wannan yana nuna ma a wurin mazan sun gaza, ba su samu wannan tarbiyar ba, amma ita mace fa ta samu wannan tarbiyar, kishin addini ya kama ta. Har tana burin ina ma namiji ne ta zama liman, saboda tayi fatiha aka ce waladdallin, aka ce amin, sai ta ji daɗi a ranta. To da ka tarbiyar abace wadda take mai faɗi, ilimin kowanne ba za a bar shi ba. Wajibin iyaye ne, ana ta maganar rayuwa ta canja, wajibi ne yaro ya tashi da sana'a. In ya tashi da sana'a ba tarbiya ba ilimin addini gare shi, wannan sana'ar za ta zama masa takalmi ne na sanadiyar lalacewa. Saboda yayin da ɗan adam ya ci ya sha ya ƙoshi, to in ba ilimi ba tarbiya, Allah ya faɗa mana zai dawo ne kal an'am, da shi da dabba duk ɗaya. Dan dabba damuwarta ta ci ta sha ta ƙoshi ta yi jima'i ta yi bacci, iya buƙatar dabba kenan. To wanda bai da tarbiya ba za ka samu iya buƙatunsa kenan. To sai mu ga matasa a yanzu da ake hari, ko wannan kuɗin damfarar da aka yi ta yaudarar samari suke ta dangwalawa, da sunan za su yi babban kuɗi a lokaci guda ɗaya. Ka ga su ake ta hari, duk sana'ar da za ka je kai ana nuna ma za ka samu kuɗi mai yawa a lokaci guda ɗaya. Waɗanna ga yaudararsu da aka yi, haka dai ni a tsammani na dai kamar a Turanci za a ce da shi mai mining ko tafin. A'a, ai mining kuloto ne, sai ka tona ka kuloto sannan ka samu, wani ko bugawa kake, a hakan ta haka tafin kake. Kaga tun anan ma an yaudare su, Sannan ƙarshe an yi wa'azi, an yi nasiha, sai suka nemi lacin albarka, suka yi ta ambata marar daɗi akan maluma, ƙarshe kuma sai zamanto jiki magai. Saboda wanda abinda babba ya leƙo, yaro ko ya hau bishiyar dibino, wallahi ba zai iya hango shi ba. Sannan a musulunci ba a samu a zauna a gindin inuwa ga banza. In ka samu ga banza, sai dai a ɗau kyauta a baka, ko a mutu a bar ma gado, amma in ba wannan layin ba sai ka je ka nema. Shi yasa aljannar Allah ma sai Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum, ashe sai an wahala, aljanna ma ba gaban za take ba. So da ka ya ƴan uwa, wallahi hidimar abin da ya shafi matasa abu ne mai tsananin damuwa a cikin sa. In muka da ilimin bokon kansa a yanzu, an gwamnati tana ta zame hannunta a harkar ilimi. Za ka samu yanzu in an zo za a JSCE da ake cewa bece, a iya naira 1,500 sai ka samu yaro bai zana wannan jarabawar ba, daga JS3 ya zama drop out, bai tafi SS1. Da yawa saboda lalacewar samari da lalacewar tarbiya, yaro yana riƙe da wayar naira 40,000 ko 30,000, ma'aifinsa ba zai iya biya masa kuɗin da zai jarabawar gama secondary school ba ne ko, amma ba zai iya sai da wayar sai biya ba, saboda ba haƙƙinsa ba ne wai, haƙƙin wai waye? Babansa, da babansa bai biya mar ba, bai jarabawa ba. Ana jarabawa ya zo bakin tasha, ya hau daf, ya tafi Lagos, daga nan ya je gindin gada, idansa ya buɗe ya ga mai ake. Wannan abubuwa ne da ya wajaba ga al'umma ta zama ta mai da hankali a kayanta. A yau kujerar Hajji an ce naira 1,800,000. Naira 40,000 sau nawa za ka same ta a cikin naira 1,000,000? Nawa za ta bamu? 20. To kujera naira 1,000,000 za ta biya wa yara 20 kuɗin neko, sai ka yi 20 × 8, 1,800,000. Kaga kujerun da gwamnati take fitarwa a biya aikin hajji, wadda bai wajaba akan wanda aka biya mar ba, a nan biya wa yaro jarabawar gama secondary school shi ne abin da ya wajaba a kayan gwamnati, ba biyan kujerar Makka ba. Misali nake bamu, in har za a iya ba da wannan kujerun, za a iya ci gaba da biya wa yara jarabawa. Rashin wannan biyan ya kashe gwiwarsu, suna jin ma ba in sun tsaya sun yi karatu ba jarabawa za su yi ba, sai zama karatun ma babu ruwansu da shi. Da haka jama'a, muna isar da wannan saƙon ga wanda suke da damar isar da shi duk gunda ya dace, kuma kar mu ɗauka alhaki ne a iya wuyan hukuma. Ya shafi iyaye kansu, ya shafi sarakuna, ya shafi attajirai, ya shafi duk wani mai falcin susa ko mai tunanin da zai iya ƙulla a samu a ceci al'umma. Saboda dama mu nan, mu ne koma baya a layin ilimi, to wannan damar kuma ta sake zuwa mu ne koma baya. Yanzu wanda yake da gatar da ake biya ma jarabawar ma ya yi karatu, yana da gatar da an siya masa waya, ko a siya mar data, ko kar a siya mar, in bai da damar browsing ya ja dare yana kallo, akwai yanda za a tura mar, ko da kyauta ne zai ja dare yana kallo. Da haka maganar ilimin ba shi ne a gabansa, musamman in zai jarabawa a bashi shatar amsa. Da haka jama'a, abin da ya shafi al'ummarmu, akwai balazana mai yawan gaske. Shi yasa wajibi ne mu tsaya akan yanda za mu ceto al'ummarmu ta ɓangaren kyawawan ɗabi'u. In waɗannan samarin suka zama mutanen kirki, to ba za a samu ‘yan ta'addama a cikin ƙasa ba, saboda su sun san ƙasarsu, sun san kishin ƙasarsu, sun san yanda za su raya ƙasarsu. Da haka a cikin hanyoyi da ya wajaba mu riƙa wadda za a shawo kan waɗannan abubuwa, sai an samu kyakkyawan abin koyi. Kai uba, ka fara zama mutumin kirki, ka zama abin koyi ga ɗalibinka, a ga ɗanka. Kai malami a makaranta, ka zama abin koyi. Da ka ce gwamnati ba ta biya ka daidai ba, yanzu gwamnati ta ninka ma albashi malam makaranta, ka ga ɗalibinka ma ya sani. Da ka in ka je ba ka shiga aji ba, waye maha'inci na farko? malam, da haka abun wa zai koyi ha'inci a gun malaminsa. Ana darasi ka tsaya hira da abokan aiki wanda jinsin ku ya bambanta, shi ma nan zai koyi soyayya. Da haka kudwa saliha, ka zamanto abun koyi na farko, duk yadda kake kewaye da su to ɗabi'unka zama kyawawa, za su na ɗaukan wa'innan ɗabi'un daga gare ka, sannan ta nan ne za a dasa a shuka musu kyawawan ɗabi'u, sannan kuma da kyakkyawan tunani. Da haka wajibi ne ‘yan uwa musulmi a kan kowane ɗayanmu, walan ba da gudunmawa a haɗa ƙarfi da ƙarfe ta yadda za mu tarbiyyantar da juna, mu dawo da al’adar iyayenmu da kakanninmu na da, wadda za ka fita ka dawo ka samu ɗanka an sha shi, waye sha shi, ba dangin iya ba na baba maƙoci ne. An sa naka a makaranta wane ne, maƙoci ne, ba dangin iya babu na baba. An yi wa ɗanka faɗa, amma yanzu saboda mun biyo mata dama, suna iya tsarawa, suna iya faɗa aji, suna iya giciya, karan da ba za a tsallaka ba, sai zama wani yana so ya taimaki gidanka ba. Amma saboda masu gidan sun fi ƙarfin mai gidan, ba za a iya magana ‘ya’yan gidan ba, ba za a iya shiga lamarinsu ba. To Allah yana faɗa mana, mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu yi taimakekeniya a kan dukkan aikin alkhairi da kuma duk abin da yake na jin tsoron Allah ne. Allah ya ce kar mu yi taimakekeniya a kan laifi, kar mu yi taimakekeniya a kayan duk wani abu na gaba, mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki. Jin tsoron Allah, sai Allah ya ce to Allah mai tsananin uquba ne gawa ga wanda bai ji tsoronsa ba. ‘Yan uwa masallata, ɗaya daga cikin manyan katangu wadda za a giciya su yi shamaki tsakanin matasa da munanan ɗabi'u da munanan tunani irin na zamani, shi ne a tarbiyyantar da shi a kan ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki. Ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki daga ciki akwai ɗaukansa zuwa sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tarbiyyantar da ‘ya’yanku a kan yin sallah daga shekara bakwai. Shekara bakwai ɗin ne ya ce zuwa goma in ba su yi ba a dake su. Manzo Allah ba yana nufin ka ce ba je kai sallah ba. Daga bakwai duk lokacin da kana nan za ka tafi sallah, hannunsa za ka kama ku tafi masallaci. In an saba wata ran ma ko ba ka gari yaro asubar fari sai ya buɗe gate. Saboda ya saba dawa da babansa suna tafiya. Babansa yana gidan ba zai je sallah ba. Yana tare da baki, bai ga lokacin da aka yi sallah babansa tariku salati ne. A'a, babansa a gida yake sallah, shi ma jam'i ba zai dame shi. Ala sabilil misal, waran ba da tarbiya. Yanzu a nan mutum nawa ne suka tafo sallah, suka jawo hannun ‘ya’yansu suka sako su a gaba aka tafo sallah. Za ka san duk wanda ya fita wurin sana'arsa, wurin hidimarsa daga can zai kaɗa. Ya taho masallaci ba maganar tunawa yara ina suka je. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga sun kai bakwai a koyar da su sallah. Wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake kulla su da yi wa Allah maɗaukakin ɗan sarki ɗa'a. Da kowace sura akan kana gina mai Allah ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi. Sannan da gina musu aƙida ta kaɗaita Allah, aƙida ta Ahlus Sunna wal Jama'a a cikin zuciyarsu. Wannan yana samuwa ta hanyar kai kana kan tafarkin, kuma yana samuwa ka dubi makaranta islamiyyar da ake koyar da ingantacciyar aƙida duk nisanta, kuma duk zafin bulalar malamanta, shine zaman lafiya a gare ka. Sannan ya zama iyalinka da za ka aura ko ka aura, ka tabbatar aƙidar tana kai. In aƙidarta akwai matsala, ka nemi islamiyyar da za a kai ta cusa mata aƙida. Samuwar aƙida a gunta shine samuwar aƙida a wurin ‘ya’yanka da za su taso. ‘Yan uwa masallata, wayannan suna cikin abin da ya wajaba a gare mu. Da ka mu yi ƙoƙari mu riƙo da kyakkyawar hanya wajen tarbiyyantar da matasanmu, don su zamanto masu amfani ga kawunansu ko masu samun nasara a cikin rayuwarsu, kuma zama mutanen ƙwarai da za su riƙe ƙasa da amana. Allah muna roƙonka ka ba mu ikon sauƙe nauyin da yake wuyanmu. Allah muna roƙonka ka ba mu ikon gyara tarbiyyar da ka ɗora mana a wuyanmu. Allah muna roƙonka ka ba mu ikon tarbiyyantar da duk wanda suke ƙarƙashinmu bisa kyakkyawan tafarki. Allah muna roƙonka ka dawo da hankalin hukuma da duk wanda ya dace akan kyautata rayuwar samari ba ta hanyar basu abun duniya ba ta hanyar da za a gina su su zamanto mutane. Allah muna roƙonka ƙasar mu Najeriya, Allah ƙara mata albarka, Allah ƙara mata albarka, Allah ka ƙara danƙa ta hannun masu amana wanda za su kiyaye amanar ƙasa da amanar talaka. Allah muna roƙonka duk wanda ba zai iya riƙewa ba Allah ka canja shi da wanda zai riƙe amanar talaka, da wanda zai riƙe amanar ƙasa, da wanda zai kiyaye mana tsaron ƙasar mu, da wanda zai kiyaye mana mutuncin mu da addinin mu gabaki ɗaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna ma alanna ma anta alu bihi minna. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وآكر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم يرحمكم الله.